Hajiya Maryam, yanzu haka magana da ake ana nan a shizauren majalisa ana ta tabka muhawara kan batun shi wannan tsige gwamnati din da wasu ƴan majalisun dokoki suka shigar da buƙatar tun a shekaran jiya. A shekaran jiya dai ne wasu ƴan majalisun dokoki su 24 suka shigar da buƙatar tsige gwamnatin da Birjira Fini yake jagoranta saboda wasu dalilai. Shi Prime Minister din da kansa yana nan da sauran ministoci mumbobin gwamnatinsa wanda suke gaban ƴan majalisa din domin su ji irin ƙorafe-ƙorafen da ƴan majalisa suke a kai kuma da dalilin da yasa suke neman su tsige gwamnatin tasa.
To ya zuwa yanzu ko kana da wani bayanin dalilan da yasa suke son su tsige gwamnatin shi Birjira Fini?
To Maryam, abubuwan da suke korafi a kai da kusan kullum ma abubuwan ɗaya ne. Idan aka duba suna magana cewa an sai jirgi ba kan ƙa'ida ba, musamman ma jirgin da su ƴan majalisun dokokin na adawa suka ce an sayo shugaban ƙasa alhali ko gwamnatin ta ce jirgi ai na ƙasa ne kuma mallakar soja ne ba na shugaban ƙasa ba ne. Suna magana cewa akwai almundahana da aka yi da sama da faɗi da wasu kuɗaɗe waɗanda suke ta bayyanawa kusan yau lokaci da dama. Suna maganganu da irin na adawa haka wanda su masu mulkin suke ganin tamkar maganganu ne na adawa. Yanzu haka suna na ana ta tafka muhawara a yi ta majalisar. Amma sai dai ya kamata a riƙe cewa idan har aka samu rinjaye, ma'ana idan su ɗan adawa suka samu ƙuri'u mafi rinjaye, to daga yau gwamnatin Birjira Fini ta sauka kenan. Idan kuma ba su samu rinjaye ba, to gwamnatin za ta ci gaba, za ta je ta ci gaba da ayyukanta daga yau insha Allah.
Sannan kuma mun samu labarin cewa an sako wasu daga cikin wa'anda aka zarga da laifin safarar jarirai. Menene bayanin wannan?
To Maryam, a jiya ne wata kotu da koli da ke birnin Yamai ta bayar da sammacin wato wasu mutane su kimanin 16 da ake tsammani sun yi safarar jarirai sun shigo da su daga Najeriya sun mallaka su ko sun mayar da su ƴaƴa a nan ƙasar Nijar. Wannan labarin kuma jiya shi babba alkali mai shigar da ƙara na ita kotun koli ta ƙasa ya kira taron manema labaru wanda a yau ma ɗin nan da safe ministan shari'a kakakin gwamnati shi ma ya kira taron manema labaru domin bayyana dalilan da suka sa aka dakata da su waɗancan mutanen da ake tsammani sun yi safara da kuma dalilan da suka sa aka sake su wato aka yi musu sakin talala. To amma sai dai daga cikin waɗanda aka saki ɗin akwai wasu mutane kimanin 7 haka da suka yi saura a can kurkuku wanda cikinsu har da matar tsohon shugaban majalisar dokokin Nijar Malam Muhammad Amadu da yake ci gaba da gudun hijira a kasashen Turai.
Sha'i garin soja, sha'i garin manya, to ya Nijar mukama aiki kala abar mu baya, soja ba abar mu baya.